Yanzu haka akwai dubban yan gudun hijira waɗanda tashi-tashi hankula suka raba da gidajensu a sassa daban-daban na arewacin Najeriya, waɗanda akasari suna cikin halin damuwa, kamar waɗanda da na tarar suna zaune a wani kangon gida.
Gaskiya yanzu halin da muke ciki kam shi dai Allah ya sa mu nan, saboda duk wanda ka ga ya gudanu da inda yake ba tashin yanayin yadda ya su ba, to sai ya tore abin da dai Allah ya kaddace shi su iso shi. Eh, gaskiya yanzu inda ya sashin shi dai taimako wanda auren ga ko isko shi an kai an sama bukaci na,
saboda ba rayu suka hirgito mu muka komo nan ko ba hanyar Allah ba. To kaga mun zaka nan kuma lalle jama'a garin sun ka doke mu sun karama mu ko ba gaskiya Allah ba. Wanda Allah ya sauke mu abin taimaka a taimaka mai, wanda kuma Allah ya sa bai samu taimakon ba kaga sai ta yi shi bara ya samu.
A jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya, wasu al'ummomi dake garin Tabanni a yankin Gandi na karamar hukumar mulkin Raba da harin yan bindiga ya tarwatsa fiye da shekaru 4 da suka gabata sun yi dace da samun taimako daga cibiyar aukan agaji ta kasar Qatar ta hannun hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto, wadda ta gina musu gidaje na zamani har guda 150 da masallatai da asibiti da kuma rojin murtsace da dai sauran abubuwan bukatar zaman al'umma ga wuri. Daraktan cibiyar ta Qatar Sheikh Hamdi Abdu ya ce suna gurin wannan aikin ya amfani jama'a.
And insha Allah subhanahu wa ta'ala all this area,
da yarda Allah duk mutanen da ke wannan wurin za su amfana da shirin samar da ilimi, lafiya da duk fannonin da cibiyar ta agaza musu. Alhamdulillah kowa ya ga irin yadda muka amfanar da jama'a.
We need from the state government to arrange 1000 orphan.
Kuma muna buƙatar gwamnatin jiha ta shirya yara marayu 1000 mu ɗauki nauyin karatunsu. Wannan cibiyar dai ta jima tana gudanar da ayyukan jinƙai a Najeriya da wasu ƙasashen duniya. Ko menene darasin da ya kamata 'yan Najeriya su koya? Farfesa Bello Bada ya amsa da cewa
a irin wannan taimakon yana rage bala'i da zai zo shahar muna. Amma kaga bala'i yake ta faruwa saboda mutane na da shi sai dai bayan sun mutu a rasa gane ina wata dukiya take. Kuma duk irin waɗannan masu kuɗi ina tabbatar ma muna da su. Amma zuciyar ta tausayawa da tausaya ma talak da wanda ya samu kai ne cikin idan al'amari, shugabanni ba su da shiya, masu halin mu su ma ba su wannan tausayawa. Wannan shi addarasin da ya kamata mu dauka, mu ma mu saki tunani cewa tunda al'amari haka yake za mu canza halayen mu. Shugabanni su canza halayen su. Irin kudin da ake kashewa na kula da gwamnati a cikin gidan gwamnati ga wata dai tashin hankali na yana taimaka ma irin waɗanga da yawa, balle fa da shugaban ƙasa.
Jama'ar da suka amfana da sabbin gidajen suna cike da farin ciki, musamman duba da halin kunci da suke ciki a can baya.
Sunana Muktar Marafa. Su waɗannan Larabawa da suka kawo mana wannan ayyukan alkhairi, ki muna godiya gare su, muna fatan Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya.
Aminatu Marafa ta ce alhamdulillah, mun gode ma Allah, Allah ya saka da alheri.
Wannan dai masana na ganin cewa wani babban kalubale ne ga gwamnati da masu hali na ceton rayukan jama'ar su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.